بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. وكذلك قوله تعالى: في استئذان على أهل البيوت، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يطلعوا على أورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها كان ذلك أزكى لهم، كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: هل لك إلى أن تزكى. وقال تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارة. وإثبات إلهيته سبحانه وهو أصل كل زكاة ونماء، فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا، فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد. والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال: عدلته وفسقته، إذا جعلته كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر. وعلى هذا فقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو على غير معنى قد أفلح من تزكى، أي لا تخبر بزكاتها وتقول نحن زاكون صالحون متقون. ولهذا قال عقيب ذلك: هو أعلم بمن اتقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله مدوكي دا يسري حدور مو اوانن سافيا تا 3 10 غا واتن ذو القعده الشكاره تا 1439 هجره من زن الله صلى الله عليه وسلم 24 ga watan 7 shekara ta 2018 a lissafin miladiyya. Wannan shine darasinmu na 52 ne ko 53 a karatunmu na littafin Ighafatul Lahfan fi Masail Shaytan na Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Makon da ya gabata mun tsaya a cikin babi na 8 inda zamu tashi yau, shine inda yake cewa wal maqsudu anna zakata al qalbi mawqufatun ala taharatihi, kamar da muka ji mallan ya karanta a babi na 8 a cikin sa ne mallan ke mana bayani akan cewa akan abin da ya shafi zakatul qalb, habakar zuciya da tsarkinta. Dama asalin mawdu'in wannan littafi namu kamar da kowa ya sani shine tsarkin zuciya, da yadda dan adam bawan Allah zai gyara zuciyarsa dangane da alaƙarsa da Allah subhanahu wa ta'ala. To mallan yake cewa bayan ya kawo mana fa'idojin rintsa idanu, shine sai ce wal maqsud anna zakata al qalbi, abin da nake so in ambata shine cewa habakar zuciya a ce zuciya ta habaka ta bunƙasa ta karu ta ci gaba mauqufatun ala taharatihi yana tattare ne da tsarkin zuciyar ma'ana ba a samun habakar zuciya sai zuciyar ta tsarkaka kama anna zakatal badani kamar yadda habakar jiki ci gabansa da zaman sa lafiya mauqufatun ala istibraghihi min akhlatihi ar-radi'ati al-fasida wato shi ma yana tattare ne da yana tsaye ga in an fitar da gurbatattun abubuwa marasa kyau kuma lalatattu daga jikin shine waste idan har mutum ya cire abin da ke cikin sa marar kyau to a lokacin zai samu lafiya mun yi magana akan wannan makon da ya gabata قال تعالى ألم أنكي أنا شوى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا قول نسكي إيماني كدك بي زنبيوين شيطان ومن يتبع خطوات الشيطان دوان دي بي وأنن حنيوين شيطان ميما كان أكان سيدي دي ماكون دي قباتكو ميما أنا خطوات يو دوان دي بي وأنن أيوكان سابو سابان الله ya yi da'a ga shaidan ya bi hanyarsa ya taka inda shaidan ke takawa fa innahu to ya sani fa shi fa shaidan ya amuru bil fahsha'i wal munkar aikinsa shi ne yana umarni da aikin alfasha dukkan abin da yake yustaqbahu min zikrihi wa min fi'lihi shi ne alfasha duk abin da ambatansa da aikata shi ba shi da kyau ba a jin dadinsa ke sa ake cewa ashar da maganganu na batsa ana ke ce musu alfuhush min alqaul sannan wajen abin da ya shafi aiki ake kiran zina alfasha ke sa har an yi itlaqin ya aikata alfasha abin da ake nufi kenan saboda munin aikata wannan aiki to ba ita kadai ba duk wani mummunan aiki ana kiransa alfasha wal munkar da kuma abin da shari'a ta yi inkari mutu yadda da shi ba da shari'a da hankali yawwa da fitra in suka kyamaci abu ba sa sansa yana cikin munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah a kanku da kuma rahamarsa ba ma zaka minkum min ahadin abada to da har abada babu wani daga cikinku da zai tsarkaka ولكن الله سيد الله يزكي من يشاء شيكي تسركي وانديسو يحبك مس زوشيا والله سميع عليم الا ما يجيني غا دكان مغانغانونكو عليم مسني ني غا دكان ايوكانكو مالن يتي غاب ديدمن فسر wannan ayar makon da ya gabata yace gabe ce وذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزكاه والقذف ونكاح الزانيه الله مدوكي يا انبشي wannan abubuwan ne ko wannan ayar ya ambace ta ne a ƙarshen ma'ana bayan ya gama magana akan haramcin zina da haramcin kazafi shine mutum ya tuhumi wani bawan Allah salihi mutumin kirki ko in ce bari'i kubutacce ko kubutacciya mutumin da bai yi laifi ba a tuhume shi da cewa ya yi zina wani kahin zaniyaci da kuma auren mai zina waɗannan abubuwan uku ya ambace su a farkon suratul nur ko to bayan an ambace wannan shine Allah madauki kuma sai faɗi wannan ya ko ne suka yi imani kar ku bi hanyoyin shaytan fadalla ala anna tazakki wannan sai nuni akan cewa tsarkakuwa ma'anarsa huwa bistinabi dalika idan mutum yana son ya tsarkaka to shine ya nisanci waɗannan abubuwa da aka ambata aka haramta ya nisanci zina da dukkan abin da ke kaiwa zuwa gare ta ya nisanci tuhumar dan uwansa musulmi da zina ko da liwati ya nisanci auren mace mazinaciya tunda kuru-kuru Allah madauki ya faɗi waɗannan abubuwa kuma sannan aka ce tsarki zai samu ne idan an nisance su to ashe wajibi ne mutum ya nisance su sannan yace yace fadalla ala anna tazakki huwa bijtina bidhalika wa kadhalika hakanan kuma qawluhu ta'ala fadin Allah madauki filisti idani ayar neman izini kafin a shiga gida babin ko in ce ayar ce magana akan sallama a gida kaidar in kaje karka shiga gidan mutane sai kai sallama ala ahli albuyuti in zaka shiga gidan mutane Allah madauki yana cewa wa in qila lakum urji'u farji'u a ƙarshen ayar ai ya faɗi wannan in an ce da ku ku koma to ku koma mana duk gidan da kaje kana so kai sallama da mai gidan kana so ka shiga ko kai wani abu ko ka zo wurin wani a gidan to abin da zaka shine kai sallama kamar da Allah madauki ya shiryar da mu akan haka in aka ce ma koma ma'ana mai gidan yace bani sha'awar ganin ka yanzu to kawai ka koma gidansa ne damar sa ce izini nasa ne rayuwarsa ce in ya ga dama ya ganka in bai ga dama ba ba zai ganka ba baka dalilin yin fushi ko ka ce yayi maka girman kai la Allah yana cikin wani uzurin da zai sa ba zai hakan ba to ka kyale shi da uzurinsa in an ce kai hakuri to kai hakuri yace huwa azka lakum wannan in an ce ka koma din shi yafi tsarki gare ku ma'ana dan me dan kar ka shiga kaga abin da ba a so ka gani na al'aura ni da ma asali abin da ake karewa kenan kar a gani gashi mallam ya faɗa sai ce fa innahum domin ku su mu'minai idza umiru bir ruju'i ko su masu sallama in an umarce su cewa ku koma ba a buƙatar ganin ku li alla yattali'u ala auratin lam yuhibba sahibul manzili an yuttala'a 'alayha domin kada su ga idan su ya fada kan al'aurar da mai gidan baya so a gani kana dhalika azka lahu to koma wannan da za su yi wannan ita ce mafi tsarki gare su ma'ana sababi mafi girma wajen samar da haɓaka da tsarki ga zukatansu don haka kenan ashe idan an ce ka koma don kar ka ga abin da baka so ka gani kuma a sababa wata fitina kama anna kamar yadda dai raddal basari idan mutum ya rintse idanunsa ko in ce ya kauda idanunsa wa ghabbahu ya rintse shi azka li sahibihi shi ma wannan ya fi tsarki ga zuciyar mutum a yayin da ya kauda kansa ina ce sai ka gani zuciya za ta ɗauki saƙo ta kai ƙwaƙwalwa rai ya biya a fara ɗaukar mataki ko idan har idanka bai gani ba ba zancen duk waɗannan abubuwan da za su biyo baya da tunanin da sha'awar da ɗaukar matakin da aika wayar da yin text ɗin da haɗuwar duk ba za su samu ba saboda me tun farko ka kauda idanka kun ga fa'idar kauda idan ai yau don haka ashe yanzu kauda idan ya fi tsarki ga zuciyar koko a bar shi daga baya tuba shi ya fi tsarki yau don haka a kawar ɗin shi ne fi tsarki kamar da Allah maɗauki ya ambata a nan Allah tsare mu sannan ya ce wa ƙala ta'ala Allah maɗauki har yanzu ya ce qad aflaha man tazakka wanda ya tsarkaka haƙiƙa ya rabauta tazakka ai talaba zaka'a ya nemi tsarkaka ta hanyar aikata aikin kirki tsarkaka nan ta zuciya wa zakara isma rabbihi fa salla kuma ya ambaci sunan ubangijinsa sannan ya salla duk da wani a suratul a'la Allah madauki ambata wani ya ishara zuwa ga me shi ma nan at-tazakki kamar da zai zo mana bayani shine dai haɓakar zuciya da neman tsarkakarta wa qala ta'ala an musa fi khitabihi li fir'auna Allah maɗauki yana gaya mana dangane da annabi Musa da maganar da ya yi da Fir'auna da ya ce da shi hallaka ila an tazakka shin kana so ka tsarkaka akwai dama ku duba ku ga girman laifin Fir'auna ko duk da girman laifinsa da irin girman kafircinsa amma duk da haka annabi Musa abin da yake so masa shine me ya tsarkaka ya tsarkaka kuma tsarki zai yiwu ga zuciyar mutum duk irin munin zuciyar duk irin kafircin da ke ciki wato abin da yasa yake ya faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna yadda Allah madauke ba mu labari akan sa wallahi makaranta ce babba dangane da mai wa'azi dangane da mai ilmantarwa da karantarwa da jan hankalin mutane kullum mun nasaba irin wannan ta faru mukan ambata ku duba girman laifin na Fir'auna da da'awar rububiyya ne ya fito yace bai san mutane suna da ubangiji ba bashi ba bai san suna da abun bauta bashi ba duk waɗannan lafuzan ya amfani da su da rububiyya da uluhiyya duk ya yi amfani da su ma'ana ya faɗe su yayi da'awar su zuwa gare shi na farko dai dama dan takabburanci ne maganar cewa shine ubangiji dan ya san bai halicci sama ba bai halicci ƙasa ba ya san kuma duk ayoyin da Allah madaukaki ya saukar da abubuwan da ya halitta Allah din ne yayi ba shi yayi ba amma girman kai da kangarewa kamar da Allah madaukaki dai faɗa mana a wasu wurare din to sannan abu na biyu abin lura ko in ce abin farko abin lura dangane da wannan mu'amalar tasa shine yadda Allah subhanahu wataala da ya aiki annabi Musa da Haruna yace musu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku ce masa ku gaya masa ku faɗa masa ku yi masa amfani da qawlan layyinan magana wadda take mai taushi fir'auna a wurinka da zaka ganshi yana buƙatar magana mai taushi ko ku zafi zaka yi masa inda kai ne mafi yawan mu zafi za su yi masa za a ɗau mataki inda da damar da za a sa yara su yi masa a cile ko a kama shi a zage shi a ci mutuncinsa yanzu kai ne za ka ce wa kanka Allah shi fa da bakinsa ya faɗa wa kansa ba bayan ya mutu wasu suka ce masa Allah da bakinsa ya ce wa kansa Allah duk waɗannan ƙoramu na Misira duk ƙarƙashinsa suke haka ya ambata shi ke gudanar da komai duka a da'awa amma Allah ya ce in kun je ku yi masa magana mai taushi kun ga ba cewa aka yi kar ku faɗi gaskiya ba ko yawwa a faɗi gaskiyar amma a faɗe ta da magana mai taushi ga Fir'auna shugaban kafirai to ballantana wanda ba shi ne shugaban kafirai ba ballantana wanda ma ba kafirin ba ne ko yanzu ɗan uwanka musulmi bai fi cancantar ka bi masa magana da taushi ɗin nan ba shi yin magana da taushin nan wai in mutum ya yi yana faɗuwa ne ko ko yana komawa ba shi da gaskiya ko yana komawa ya yi sakaci da addini ai ba haka ba ne ko da haka amfani da hali mai kyau da kalma mai taushi wajen da'awa wallahi ba abin da ya kai su cin nasara gaskiya ne akwai inda mutum yakan zafa faɗin akan amfani da lafazin mai zafi idan ta kama ana yi to amma in mun lura da wannan maganar da Allah muke gaya wa annabi Musa da Harun abinda ake hange dangane da mu'amala da kafiri mafi girma abubuwa guda biyu ne shiriyarsa da samun ladanka kai mai wa'azi ka samu taufiki ka samu gandakatar Allah ya karɓi aikinka shi wa'azin in kaye shi in an karɓa kana da lada shi wa'azin in kaye shi in ba a karɓa ba ma kana da lada don haka baka buƙatar ka ɓata wa'azin ka ɓata ladanka ta hanyar zagi da cin mutunci duk wanda za ka yi masa magana ka risuna ka faɗa masa magana mai taushi amma ka faɗi gaskiya yauwa gaskiyar za ka faɗa don ita ce gaskiya ba don shi ne kawai ra'ayinka ba yauwa don wannan shi ne gaskiya shi ne abin da ya dace da abin da Allah ke so abu na biyu da za mu kalla rarrashin mutum da ya masa magana a kan ya zo ya shiryu lafazin hallaka ila shawara ake ba mutum ba umarni ba ne ba zagi ba ne ko ba haka ba ne hallaka ila kaza me zai hana kai ka zo ka shiryu yanzu wane ne kake masa wa'azi kake masa magana da irin wannan ka ce me zai hana ya jama'a ku yi kaza mana me zai hana ku yi kaza da wani rarrashi kamar za a baka wani abin duniya haka zaka ga annabawa suna yi ya kaumi har suna ambatansu a matsayin yan uwansu annabi Ibrahim ya dubi mahaifinsa ya ce ya abati ya mahaifina ya babana da irin wannan uslubin haka ake magana da mutane amma ya ku kaza da kaza ya ku kaza ya da kace kace da zafi wannan koda an same shi a wasu wurare a wasu halaye to in ka duba wajen muqarana ta bangaren natija sakamako to ba daya suke ba an fahimci abin da ke nufi yawa wancan din koda ana yi a wani mahalli to wajen sakamakon da za a samu wajen karba ko rashin karba to ba daya bane an fi karbar wanda yake amfani wajen wa'azinsa da hali mai kyau da dabi'a mai kyau da lafazi mai kyau shi kuma wanda yake ya fahimci da awa ita ce kawai ya fadi ra'ayinsa ko an karba ko ba a karba ba to la'alla abin da zai samu in yi ikhlasi shine ya iya samu wannan lada amma cin nasarar a ce an karbi maganarsa an yi imani ba a cika samun haka ba haka ne ko ba haka ba to wannan dai makaranta ce daban da take magana akan wannan babi din jan hankalin mutum akan cewa ya zo ya shiryo abinda annabi Musa ya gaya wa fir'auna kenan hallaka ila an tazakka wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki yana cewa wa wailul lil mushrikin kuma bone ya tabbata ga mushrikai alladhina la yu'tuna zakata kai masa fassara ta direct fassara shine kace kuma haka din ne waɗanda ba sa bada zakka wannan ayar tana cikin ayoyi da malamai suke cewa aya ce mai iskali wajen fassara ma'anarta wa wailun lil mushrikin bone azaba ta tabbata ga mushrikai kuma aka kawo ismul mausul alladhina sune waɗanda la yu'tuna zakata ba sa bada zakka malam ya kawo zancen mafi yawan malaman tafsiri daga magabata a wannan wuri a wasu malamai suna ganin abinda ake nufi da zakka anan ita ce zakkar dukiya in an ce zakkar dukiya sai a ce kenan azaba ta tabbata ga mushrikai waɗanda ba sa fidda zakkar dukiyarsu to anan iskalin da zai zo shine shin mushrikai dama suna fidda zakka yadda in ba su fitar ba za a yi musu azaba ko ta mas'ala ta malaman usulul fiqh hal ahlul kitabi ko al kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'ati mun san akwai usuli shari'ati akwai furu'i shari'a usuli shari'a shine tauhidi da makamantan abubuwan da suka shafe shi a furu'i shari'a kuma shine ayyukan ibada tsarki sallah zakka haji da sauransu shin kafirai an umarce su an yi magana da su mana a cikin maganar da Allah ya yi wa bayinsa har da kafirai a ciki su yi sallah akwai tattaunawa tsakanin malamai mai yawa duk da cewa malam ibn qayyim ba wannan gefen ya hango ya kawo a nan wurin ba yawa malamai wasu sukan kafa hujja da ayoyi dai da dama a cikin alkur'ani da cewa kafirai mukhatabuna bi furu'i shari'ati kamar yadda Allah madauki yake gaya mana a cikin suratul muddathir lam naku minal musallin lokacin da aka tambayi kafirai da suke cikin wuta daga cikin abubuwan da suka faɗi dalilin da yasa aka sa su a wuta shine suka faɗi lam naku minal musallin ba mu zama cikin masu sallah ba wa lam naku nut'imul miskin kuma ba ma ci da miskinai kun ga wannan ba sa sallah ba sa ci da miskinai malamai suka fassara nan ana nufin ba sa bada zakka wasu malaman suka ce zakkar dukiya ake nufi kuma sannan amma ga abin amma wasu suka ce wannan akwai iskali tun da asali in sun yi ma ba karba za a yi ba ko amma shin an umarci a gaya musu su yi a wannan kaulin haka ne mukhatabuna bi furu'i shari'ati kuma za a yi musu tabligi amma fa in sun yi ba tare da la ilaha illallah ba to fa Allah ba zai karba ba an fahimci abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aiki Mu'adh ibn Jabal zuwa Yaman me yake masa innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ko ya bi shi da tadarruji nan farkon abinda zaka kira su zuwa gare shi su ahlul kitabi shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai zo da wani wata siga fa in hum ata'uka lidhalika in sun maka da'a ga hakan sun karbi shahadatu alla ilaha illallah to a lokacin ne ko fa a'limhum anna allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla wannan shine mataki na biyu ka gaya musu bayan sun karbi shahadatu alla ilaha illallah wannan ya nuna ashe idan kafiri ya salla bai yadda da la ilaha illallah ba to sallar sa ba za a karba ba an gano wannan to haka nan bayan wannan sai ce fa in hum ata'uka lidhalik fa a'limhum anna allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim in sun karbi wannan ka gaya musu cewa Allah ya farlanta musu wata sadaka sadaka nan da ake nufi wace zakka ana karbatta daga mawadatansu a maida ita ga fakiransu kunga wannan ya nuna ashe ana zuwa kan zakka ne bayan an yadda da la ilaha illallah bayan an yadda da muhammadur rasulullah bayan an yadda da sallah iltizaman ma'ana mutun ya iltizamin cewa zai sallah in lokacin ta ya shiga an fahimci wannan to wannan dai zancen wasu malaman kenan abinda ya kawo iskani shi yasa mafi yawan malamai suka rinjaye da cewa abinda ake nufi da zakka a wannan ayar ba zakkar dukiya ba ce zakkar zuciya ce zakkar zuciya shine tauhidi an fahimci abin to shine abinda malam ya kawo yace qala aktharul mufassirin min as-salafi wa man ba'dahum mafi yawan malaman tafsiri na daga magabata da wanda suka zo bayan su sun ce hiya az-zakatun nan zakkar da ake nufi anan shine tauhidi hiya tauhidu shahadatu an la ilaha illallah wato mutum ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan ita ce zakkar da ake nufi wa wailul lil mushrikin azaba ta tabbata ga mushrikai waɗanda ba su baiwa rayukansu zakka na tsarkake zuciyarsu da tauhidi ba an fahimci abin wannan shine ra'ayin mafi yawan malaman tafsiri domin idan mutum bai karbi tauhidi ba ai ba zancen zuciya ce kyau haka ne ko ba haka ba to sai yake cewa shahadatu an la ilaha illallah wal imanu alladhi bihi yazkul qalbu shi da imanin da shi ne zuciya take tsarkaka take habaka kar ku manta a farkon babin nan mun yi magana akan lafazin zakkar ya ce bi ma'anan nama ko to kuma a kansa ne yake magana duk zancen da yake yanzu zakatul qalbi nama'ul qalbi wa taharatuhu duk waɗannan ma'anonin guda biyu yawwa sai ce fa innahu yatadammanu nafya ilahiyyati ma siwa alhaqq min alqalbi abinda wannan kalma ta kunsa tsarkin zuciyar shine kore cancantar ilahiyya ka kore allantaka cancantar bauta na duk wani wanda ba Allah ba min alqalbi daga zuciyarka don haka akhlaqin da suke cikin zuciyar su ne da shirka ko sawa'un babba ko karama da duk abubuwan da suke cututtukan zuciya su ne akhlaq cakuɗi da gurɓatattun tarkacen da ke cikin zuciyar mutum to ya tunkuɗo su ya angizo su su fito waje sai zuciyar ta yi ƙalau to shi ne lokacin ƙur'ani zai amfani a zuciya an fahimci abin da ke nufi yau don haka sai ke cewa a tsarkake wani ya ce wa zalika taharatu wannan tsarki ne idan mutum ya zama zuciyarsa akwai yadda da cewa wani wanda ba Allah ba ma zai zama Allah wani wanda ba Allah ba za a iya bauta masa wani wanda ba Allah ba za a yi masa sujada a yi masa ruku'u wani wanda ba Allah ba za a roƙe shi cikin haƙƙin abin da ba mai iyawa sai Allah wani wanda ba Allah ba za a je kabarinsa a yi tawafi duk wannan in mutum ya yarda da wannan zuciyarsa akwai tsarki ko ba tsarki babu tsarki ba abin da ya haɗa shi da tsarki to mutum ba zai tsarkaka ba sai ya an gizo wannan ya tsarkake ya wanke zuciyar a rereye ta a turo wannan dattin na shirka da bid'a sannan sai zuciya ta yi kyau shine ma'anan wadhalika tahara wa ithbatu ilahiyyatihi subhanahu in an tunkudo abin da ba Allah ba daga zuciya daga yadda da shi da i'tiqadin cewa abun bauta ne to kuma sai a tabbatar da ilahiyar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne la ilaha illallah dama mun sani rukunanta biyu ne ko? Dame dame annahyu wal ithbat annafyu kai annafyu wal ithbat ayi nafi a ce la ilaha duk jinsin ilahiya babu wanda ya cance sai a kore shi daga zuciya daga i'tiqadinka sai ai me illa Allah sai a tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine kawai ya cancanta innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani kunga shi ma wannan innani bara'un hadha nafyun ko ina ithbatin illa alladhi fatarani da fadin Allah maduki bayan ayatul kursi la ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi kunga shi ma yayi me nafa thumma athbat yawa yayi nafi sannan yayi ithbati mun sha dai magana akan wannan cewa babin tauhidi النفي هو الإثبات الذي جاء بعد النفي أقوى من الإثبات المجرد. ونكون شاجو من شاتتونا أكي. معنى تبتر ود تزوبا ينكولي و تافك ألفي في يدا تبتر وإتكلي. لا ذاك شيء الله إله. أكا تبتر؟ هو الله أبو مبوتاني. تونن تبتر واتي. Amma ba ta kai ƙarfin ka ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya illallah sai Allah wannan shi yafi ƙarfi shi yasa uslubin qur'ani da'iman da haka yake zuwa tayi mujeje wannan ma shine mawdu'in tattaunawar ba sai ce wa huwa aslu kulli zakatin wa nama'in wannan ilahi nafiyun ilahiya ga duk wanda ba Allah ba da tabbatar da ita ga Allah shine asalin kowace zakka mana kowace wato tsarkaka ta zuciya da nama'i da kuma haɓaka fa inna tazakki domin kuwa neman tsarkaka wa in kana asluhun nama'u wa ziyadatu wal baraka wannan zakka din ko da cewa asalin kalmar ma'anarta shine wannan haɓaka da ziyada da ƙari da albarka duk ma'anar zakka kenan fa inna ma yahsulu bi izalati sharri to fa wannan mu sani cewa haɓakar ba ta samuwa sai an gusar da sharri ko in ka gusar da sharri to sai zuciya ta haɓaka amma idan baka gusar da sharri ba sai ka ɗora alherin a kai to ya danganci ƙarfin zuciyar da yadda take wanda ya fi ƙarfi a ciki zai tunkuɗo ɗayan an fahimci abin amma in ka tunkuɗe sharri sai ka kafa alheri to alherin ya fi jin daɗin zama an fahimci wannan abin kamar da muka ba da misali dangane da jiki wanda ya ci ya ƙoshi ya cika cikinsa ya kuma kwanta bayan bacci bayan cin abinci ya yi bacci daga gama cin tuwo an ci tuwo miyar kuka an ƙara da kunu la'alla da fura aka cika cikin da ruwa kawai sai aka kwanta a wurin me zai faru a wasu abubuwa za su faru a cikin nan da safe ƙila yana tashi ina za shi banɗaki za shi kafin ya karya in bai juye wancan nijiyan ba to ba shi da lafiya yana kunsa su tare kuwa to la'alla sai asibiti haka ne ku ba haka ba don haka lamarin haka yake dangane da tauhidi da tsarkin zuciya duk abin da ke cikin zuciya ka tunkuɗe shi ka cire shi sannan sai ka sa mai kyau sai mai kyan sai ya samu wurin zama wannan dai misalai ne a hankalce komai duk kana da misalan da za ka kawo sai ce fali hadha sarat tazakki yantazimu al-amrayn jami'an don haka shi yasa ma'anar tazakki ya kunshi waɗannan al'amuran guda biyu baki ɗaya izalatu sharri wa ithbatu alkhairi shine abin da ke nufin al'amrai yantazimu ana nufin yashtamilu ya kunshi duka al'amraini jami'an waɗannan abubuwan guda biyu sai ce fa aslu ma tazku bihi alqulubu don haka mafi abin asalin abin da zukata suke tsarkakuwa su haɓaka da shi wal arwahu hakanan kuma rayuka huwa tauhidu shine tauhidi duk wanda ba shi da tauhidi ba za ka samu tsarkin zuciya tare da shi ba shi yasa malamai suke nannagawa akan masalar tauhidin nan duk abin da kake so mutum ya zama mai gaskiya ya zama mai riƙon amana ko ya zama mai adalci ya zama mai kyakkyawar mu'amala da mutane in ba tauhidin nan abubuwan ba su zauna daidai ba zai iya yi ka same shi wani da ɗabi'ance yana da ɗan kirki yana da mu'amala mai kyau to amma fa in ba shi da tauhidi duk wannan abun ba zai masa amfani ba duk kirkin kafiri ana samun kafirai masu kirki ko zai taimaka wannan zai ba wannan kaza zai ba wannan kaza in dai dangane da ladan Allah ne Allah ba zai bashi lada ba ko sai dai a nan duniya Allah ta kawo masa abubuwa duniya ta ne masa sauki yawa a duniya zai samu wannan duk kirkin sa amma yana mutuwa farkon abin da za a nemi abun sa shine wannan tauhidin in har ba tauhidi wallahi duk kirkin mutum ai mun sha ba da wannan misalin cewa da mutum zai mallaki abin da zai taimaka wa duk dan adam din duniya da duk dabbobin duniya ya ci da su ya sha da su kowa a ce yana da duke da zai wannan akwai ihsanin da zai wa mutum in ba shi da tauhidi gangariya a zuciya ya je ga Allah to duk ayyukan nan batattu ne ba abin da Allah zai masa farkon abu magana tauhidi an tsallake to sai a duba sauran ayyuka ba a tsallake ba to ba a kallon ayyukan ko mizani ba za a sa ba ka yi kaza a gari kaza ka gina musu kaza ka gina musu kaza ba tauhidi ba magana kaga ashe shi yasa wajibin fara ilmantar da mutane tauhidin nan da ci gaba da ilmantar da su baya karewa magana ilmantar da tauhidi ko da ana magana akan wani abu to dole dai tauhidin sai an dawo kansa wannan dizzincin da muke na zuciya ta tsarkaka ai din me yana kai mu ne zuwa ga wannan babin na tauhidi Allah ya taimake mu ya ƙara kimsa mana tauhidin a zuciya to sai ce wa tazkiyatu in an ce tazkiya ai kana jin kalmar tazkiya ba da shaida ko kamar yadda ake neman aiki da neman karatu ana cewa ka kawo recommendation ko daga wurin wasu da aka amince in sun faɗa za a yadda misali ko shaidu ko makamancinsu kamar da za a kira kuma mutum shaida a kotu shi ma shaidar a kotu in zai je sai a ce kawo tazkiya daga malamai na sha ba mu labari za ga wasu wuraren kamar Saudi Arabia in za a kira ka a matsayin shaida a kotu to sai ka go da takarda daga limamin unguwarku cewa kana sallah biyar kullum tare da shi kana zuwa kotun dama farko amma zaka gode shi alkali zai ce to ina shaidar wane ina shaidar wane ina tazkiyarka limamin unguwa zai rubuta wane na san shi kullun tare da shi muke sallah wannan kawai ta isa to shine sai a karbi shaidarka haka ake har yanzu kai yanzu kace haka wani a Najeriya za a kare Allah kyauta to tazkiya ma'anarta shine ja'alu shay'i zakiyan ka sanya abu mai tsarki imma fi zatihi ko a zatinsa ka sanya shi ya zama ya tsarkaka wa imma fi li'tiqadi wal khabari anhu ko ya zama da gasken a zatinsa mai tsarki ne ko kuma a itiqadinka da kuma bada labarin da zaka bayar a kansa ka ce yana da tsarki shine ma'anar tazkiya yanzu misali wannan din wanda liman zai baka ka tafi kotu misali ko kuma wani wuri wajen neman aiki wacce ce ta itiqadi ce da bada labari haka ya dauke ka shi yasa dama mutum zai kara da haka za a hasibuhu wallahu hasibuhu wala uzaki ala Allahi ahad haka zaka malamai da an su rubuta tazkiya haka suke cewa haka nake tsammanin sa Allah shine kuma yake masa hisabi shine kuma mai lissafin ayyukansa shi ya san komai dangane da shi ni dai bana wakiltar Allah an tsarkake mutum Allah shi yafi kowa sanin wanda ake tsarkakewa wannan kun ga mutum ne yana faɗa kenan gwargwadon ilimin sa yawa don haka yana ba da labari cewa a fahimta ta wani mutumin kirki ne za a iya bashi aure za a iya bashi kaza za a iya bashi kaza za a iya ciniki da shi za a iya kaza wannan shine abin da ke nufi da at-tazkiya ja'alu shay'i zakiyan wancan a sanya abu zakiyan fi zatihi wannan Allah ne mai ko yawa Allah ya sanya mutum ya zama mai tsarki kama yuqalu kamar yadda ake cewa a larabci addaltuhu na adaltar da shi ma'ana na yi hukuncin cewa shi adali ne kama babin aljarhi wa ta'dil ko idan malami ya ce wani adali ne to shine ma'anar addalahu in kai ka ce wani adali ne to addaltahu an fahimci abin shine ma'ana ja'altahu adla i'taqadtahu adla ka kudurci a zuciyarka cewa adali ne kuma ka bada labari cewa adali ne za a karbi riwayarsa za a karbi abin da ya ambata na addini wa fasaqtuhu haka nan mutum zai ce wani na kudurci cewa fasiki ne ma'ana na yi hukuncin cewa wani fasiki ne idza ja'altahu kadhalika fil khariji aw fil i'tiqadi wal khabari in ka sanya shi haka ko a waje ma'ana ta bangaren abin da ya shafi wani aiki da kai tsarkakewa wanke shi da makamancin wannan ko i'tiqadinka wal khabar da kuma labarin da ka bayar a dangane da shi wa ala hadha dan haka dangane da wannan fa qawluhu ta'ala fadin Allah madauki da yake cewa fala tuzakku anfusakum ta huwa ala ghairi ma'ana qad aflaha man zakkaha ba ma'anar su daya da qad aflaha man zakkaha ba kun gane shine ma'ana huwa ala ghairi ma'ana ma'anar wannan daban ma'anar wannan daban Allah madauki cewa fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawunanku to wanne ake nufi ka zauna baka aikin kirki baka da'a shi ake nufi domin in tsarkin nan na samuwa ne ta hanyar aikin kirki da nisantar sharri ka gusar da sharri ka tabbatar da alheri ka tsarkaka to ya za a ce fala tuzakku anfusakum ashe abin da ake nufi daban haka nan fadin Allah qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ai nafsahu hadin nan nafsahu ake nufi wanda ya tsarkake ransa qad aflaha ya rabauta shi kuma gashi Allah yana ba mu labari wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta can kuma an ce kada ku tsarkake kawunanku kun ga dole suna da ma'ana daya ba ma'anar su daya ba to shine abin da ke nufi cewa ala ghairi ma'ana qawlihi kaza da kaza ai abin da ake nufi da ta farko nan ba ta biyun ba abin da ake nufi da fala tuzakku anfusakum ai la tukhbiru bi zakatiha kada ku rika bada labarin cewa zuciyar ta ku tsarkakakka ce wata kulu har ku rika cewa nahnu zakun mu tsarkakakku ne salihuna nagari ne mu muttaquna masu tsoron Allah kar ku yi haka ma'ana ka bada labari akan kanka cewa kai adali ne kai mai gaskiya ne kai kaza to wani shi aka hana ka ka bari wani ya maka ma'ana abinda wani zai faɗa dangane da kai kai kar ka faɗa wani shi ne ma'anar ayar farko fala tuzakku anfusakum amma ka riƙa aikin kirki don ka tsarkaka a wurin Allah ka zama mutumin kirki wani kuma umarni ne na Allah kuma Allah ba da labari cewa mai rabauta a duniya da lahira to shi ne wanda ya yi wannan tsarkin zuciya din ya samar da tsarkin zuciya ga kansa insha Allah kun gane bambancin ayoyin guda biyu ai ko yawwa ولهذا قال أقيب ذلك لن هكا أكل شنوانا ألا ملكي سيشي هو أعلم بمن اتقى ألا شيني ما في سني قميس أولان ألا ألا شيني ما في سني قوان ديكي بندو كوكين ألا دومن عبين دي شافي كان ين أبو دي إخلاصي وآي سنشي ألا ني سني لك إن كبوكتي ني مي غسكياني ني آدليني ني كذا دا كذا ني بانا چوتا بانا كذا تو كاتر كي كنك wannan kuma laifi ne a addini ka bari wasu su faɗa da suka san ka don abin ba maganar campaign ba ne ni kaza ne ni kaza ne ni kaza ne wanda kuma wani galibi ma ba hakan ba ne to kar kai haka ko a addinance haka kawai ka daina ba da labarin ayyukan da kai ko kai ga kai mai kaza ne kai mai kaza ne yana daga cikin abin da ke taimakawa mutum wajen Allah ya karɓi aikinsa ya guji ba da labarin ayyukansa magabata siffar su babba ita ce ikhfa'ul a'malis salihah suna boye ayyukan kirki daga cikin sababin da ke taimakawa mutum ya samu wannan malamai suna cewa mutum ya daure ya saba sallar dare in ka saba sallar da dare a lokacin da mutane suke bacci ka tashi kana bauta wa ubangiji wannan abin yana taimakon ka sauran abubuwa ma ka saba boye su domin wannan gashi ka ɓoye hammatarka sai idan mutum ya tashe ta ita tashe ta ita ma ta yi sallah wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to amma in baka yi haka ba ka jefa kai kai kadai to kaga ka ɓoye kowa a duniya to ka saba shi yasa malamai suke cewa babu munafinci ga duk mutumin da yake sallar dare kun yadda da wannan in dai mutum yana sallar dare to an kore masa munafinci domin shi munafiki mai aikinsa bayyana aikin kirki da zuwa cikin mutane ai ina tare da ku ai ina tare alhali a zuciya ba tare da mutane to idan ya saba boyewa yana ganawa da ubangiji shi kadai a gida ai kun ga ba zancen ya zo ya nuna wa mutane a bayyane a masallaci alhali a zuciyarsa kafiri ne ai ba zancen wannan ko to shine abin da ake nufi haka in ka saba da wannan zaka ga insha Allah ta'ala ka nisanci duk abin ma da zai kusanci riya da bata aiki Allah tsare mana ayyukan mu Allah kuma ya tabbatar da mu akan daidai yace wa kanas mu Zainab barra Zainab da sunanta barra wasu malamai sun ce nan Zainab bintu Jahsh ce kamar yadda Abu Bukhari wasu malaman kuma sun ce Zainab bintu Abi Salama agular manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ummu Salama ta zo da ita gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Zainab to ita ma sunanta Barra ya mai da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna ta koma Zainab saboda sunan Barra mai da'a ta gari ta kwarai to annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji shin shi tuzakki nafsaha tana tsarkake kanta ne fa sammaha Zainab haka yake lafazin al-Imam al-Bukhari a cikin Bukhari tana tsarkake kanta ne sai ce sai canza mata suna ce su daga yau sunanki Zainab asalin Zainab ita kuma ma'anar Zainab shajara ce wata bishiya ce mai kanshi kuma kyakkyawa shajara ce jamila kuma binna mai ra'iha tayyiba ma'ana mai dadin kanshi sannan kuma mai kyau ce wani dan itace ne to shine sunansa Zainab shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata suna Zainab ku duba ku gani ya bayin Allah nan wurin akwai abubuwa biyu tsarkin zuciya mutun ya bari mutane su bada labari in dai bada labari ne dangane da kansa shi yafi kowa sanin yadda yake haka ne ko ba haka ba duk dan adam da ka ganshi yafi kowa sanin yadda yake a sirrinsa ane maka kyakkyawan zato wannan na tsammanin ka kaza wannan na tsammanin ka kaza wannan na tsammanin ka kaza amma babu mai ma hukunci irin kanka haka ne yanzu nan kowa a cikin mu nan Allah ne kadai ya san me yake a boye shi yasa duk mutumin da Allah ya mallaka masa boyensa yafi karfinta ya zama alakarsa da Allah a lokacin da yake boye tana da kyau to ya gama da duniya ya buya ya aikata mummunan abu ba karamin laifi bane duk da cewa buyan alama ce ta cewa baya so a ganshi alama ce ta nisan nisantar a fasikantar da shi domin ma'anar fasiki shine allazi yuzhiru bil ma'siyati ba wanda yake a boye ba wanda yake kokarin ya boye kamar da malamai suke cewa amma fa abin da ke nufi anan ta bangaren idan mutane hukuncin da za a yi masa wancan fasaqtuhu din da nake da aka da malamin ya kawo ana hukunci ne akan wannan idan mutum a bayyane yake amma in a boye yake yi zai zama fasiki tsakaninsa da Allah an fahimci abin amma ba kai masa hukuncin cewa wani fasiki ne tunda baka san yana yi ba abinda nake nufi ku gane ku bambanta wajen hukunci na zahiri da za a ce wani adali ne wani fasiki ne to ana yi ne idan zunuban a bayyane yake shine za a ce masa fasiki amma in a boye yake to ana sa ran cewa boyewar alama ce ta cewa yana so ya tuba haka malami suke ambatawa don haka ai masa wa'azin da zai ji ya shiga zuciyarsa wanda yake a boyen daga shi sai Allah din sai ya daina kisa malami kullun suke tahdhirin mu daga abinda ake kira dhunubul khalawat haka ake kiran su dhunubul khalawat zunuban da mutum yake in ya kebe suna daga cikin abubuwan da suke hana karbar addu'a suna lalata abincin mutum suna cire albarkar mutum a rayuwarsa in yana buya yana zunubi kai kokarin da zaka tsarkake tsakaninka da Allah lokacin da ba mai ganinka to ka zama taqiyin sosai wannan shine alamar tsarkin zuciya Allah muke roko ya taimake mu akan tsarkake zukatanmu a bayyane da boye to ne dai asalin sunan Zainab ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi bishiya ce mai kyau kuma mai kanshi yau abin nan so in faɗa dazu shine ku duba ku gani sunaye da muke sawa kanmu dama shi yasa ake kice musu a'lam alam jami'insa shine a'lam ma'ana kamar alama ce da aka sanya ta tamayyaje wannan Musa ne wannan Isa ne wannan Dalladi ne wannan Garba ne wannan Yusufu yadda in ka ga wannan ba za ka bashi sunan wannan ba haka ne ko to waɗannan abubuwan babban abin da ke ciki na muhimmanci a cikinsu shine a sa suna mai kyau mai daɗi shine asalin abin da shari'a ta zo da shi ba lalle siffar ka ta zahiri da batini ake faɗa ba shi suna kawai alam ne dangane da kai an gani dan haka shi yasa in ka tashi sanya ma danka suna ka sanya masa suna mai kyau mai dadi ba lalle sai ka bashi suna dake nuna tsarki ba shi yasa malami suke magana akan bid'antar da sunaye laqaba da aka samu a da zamanin sarakunan da suka gabata can musamman a karni na 6-7 lokacin khalifofin wannan zamanin Zainuddin ko Imaduddin musamman a daular Abbasiya an samu irin waɗannan laqaban da yawa ga khalifofi da har mutane wani din malamai sun karhanta irin waɗannan lafuzzu yau kanka bo yanzu ka samu danka Shamsuddin Zainuddin wane ne din akwai tsarkakewa wanda ka nisanci wannan ka sa wani sunan wani sunan in ka ganshi yanzu ku duba ku ga Zainab abin nan tsiro ne to gwanda tsiran da ka zo ka tsarkake kanka kun ga ku duba wannan barra mai da'a saboda kamar da Imam Bukhari ya rawaito masu sharhin hadisin suna faɗi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci dalilin da yasa ya canza wannan sunan ya kyamaci a ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min indi barra a rika cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wurin barra ya fito daga ɗakin Zainab maimakon a ce Zainab sai a ce mata barra kamar a ce ya fito daga da'a haka bai kamata a ce Annabi ya fito daga da'a ba ko wannan irin lafazin da zai nuna wani abu ko a ce yana wurin kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam kar a siffanta shi da haka shi kullun a cikin halin da'a yake duk inda yake a da'a yake a aikin kirki yake to kar a shiga halin da za a ce ya shiga kaza ya shiga kaza domin shi kullun a irin wannan siffa take duk da baya siffanta kansa da wani abu na irin tsarkake zuciya an fahimci wannan abu don haka da ka sanya ma danka sunan da za a zo ana abin nan na nuna tsarkake kai wanda ka sanya masa suna ordinary shi fa suna kamar da na ambata mana ya zama mai kyau mai daɗi mai ma'ana mai kyau kada ya zama zagi kada ya zama cin mutunci kada ya zama wani mummunan abu Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a rayuwarsa ya canza wa mutane suna da yawa kakan Sa'id ibn Musayyib da sunansa Huzun Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tambaye shi kai ya sunan kai ce Huzun sai ce sunanka Sahal sai ce shi ba zai canza sunan da babansa ya sanya masa ba shine Sa'id ibn Musayyib yake cewa sakamakon wannan shi yasa har yanzu Huzun bai bar gidanmu ba muna cikin bakin ciki da damuwa saboda mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan kakan bai karba ba a lokacin wani yazo ya sunanka kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam sai juya masa juwairiya ita ma da sunanta Barra Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da ita juwairiya saboda duk gudun tsarkakewa naka ba a san mutum ya tsarkake kansa ya rika nuna ni ne wane ni ne kaza ai ba danni ba da ba ai kaza ba ai ni mai gaskiya ne ka guji wannan lafazin ka bari mutane su faɗa kuma shi ma ba nema za ka yi su faɗa ba in an buƙaci sanin hakan mutanen da suke mu'amala da kai in aikin zahiri ne sun fi kowa sani ai sun fi fahimtar yadda su suke ganin ka ko kusan mutum in dai mai hankali ne akwai yadda yake hakika akwai kuma yadda ake ganinsa to ne da ake ganinsa ka bar mutane su hukunci akan kai da suke ganinka ayyukanka su za su ba da labarin ya mutane zai kamata su ganka zaka ka kyautata tsakaninka da Allah a boye ka kyautata tsakaninka da Allah a bayyane tsakaninka da mutane in kai wannan Allah subhanahu wa ta'ala shine zai sanya da kaunar taka da sanka da kore tuhuma akan ka yanzu ni haka kawai ana zo aka ba da labari wani ne yayi kaza dinnan wurin mun san shi ana cewa yayi kaza mara kyau kowa zai ce kai ina ni ban yadda ba wani ba zai kaza ba saboda me kyakkyawan zaton da ake masa wani kuma mai haka mai mummunan zato shine zai ce to dan adam dai meye ne kaza da kaza amma asali ka kyale dan uwanka musulmi kana jin labari akan sa mara kyau kace a mu ma alimna ko minhu illa alkhair ba mu san komai ba sai alheri dangane da wani sai abin da ya tabbata shikenan sai a faɗa in ta kama a faɗan ne in shaida ce in ba haka ba ba ruwanka ka kyale mutum da ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to an nuna lokaci mu karasa wannan fakara din yace fa qala tuzakki nafsaha fa samaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zainab wa qala Allahu a'lamu bi ahli albirri minkum kun gani Allah shi yafi sanin masu da'a a cikin ku da haka karka zo kana cewa barra ko kina cewa ke sunanki Barra ke mai da'a ce kaza da kaza da kaza Allah shi yafi sanin masu da'a a cikin ku to mu tsaya nan darasin mu na gaba sai a tashi wa kadhalika qawluhu alam tara ila alladina yuzakkuna anfusahum Allah subhanahu wa ta'ala miki roko ya taimake mu akan tsarkake zukatan mu Allah muke roko har yanzu ya taimake mu akan aikin kirki ya yassare mana dukan abin da ya kuntata dan uwan mu da ya rasu jiya muna roƙon Allah mu dauki ya gafarta masa Malam Muktadi Allah yayi masa rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna shi makomar sa dangin sa da iyayensa da ƴan uwansa muna roƙon Allah mu dauki ya ba su salwa da hakuri da juriya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi cikin salihan bayinsa ya hada shi tare da shahidai da aka kashe su bisa zalunci dan uwa kuma daga cikin ƴaƴan mu wanda shi ma Allah ya jarrabe shi da harbi muna roƙon Allah mu dauki ya ba shi lafiya Allah ya sa ya zama kaffara a gare shi dukkan ma wanda irin wannan aiki ko makamancin sa ya same shi a rayuwarsa muna roƙon Allah mu dauki wanda ya rasu a cikin mu'minai muna roƙon Allah ya gafarta masa wanda kuma ya samu tawaya ta rashin lafiya a jikinsa ko a dukiya Allah mayar masa abin da ya rasa ko aka sace Allah kuma ya bashi lafiya a jikinsa muna roƙon Allah har yanzu Allah ya bamu tsaro da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya Allah ya Allah ya Allah ka shiga cikin wannan abu ka taimaka mana ka dakatar mana da waɗannan abubuwa da suke faruwa a wannan bangare na wannan ƙasa ta mu Allah ka taimaki shugabannin mu ka ba su ƙarfin zuciya akan maganin wannan lamari ya Allah karka basu da dabarar su ka taimake su al'umma su zauna lafiya in wani tsari ne da wani shiri da wasu suke kintsawa kuma ya Allah kai maganin sa ya Allah ka kade sharrace sharrance a wannan al'umma ta mu baki ɗayan su dukan abin alheri kuma Allah ka tabbatar mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka